Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum. Hadiza Kyari ce tare da Baba Makeri da sauran abokan aiki muka sake dawo a shirin mu na hantsi a yau ranar Alhamis 16 ga watan Janairu na shekarar 2023. Shugabannin hukumomin sadarwar kasashen Afirka ne nan Faransa, mambobin kungiyar Refram sun gudanar da taro a Jamhuriyar Niger game da samar da dokoki na bai daya waɗanda za a yi amfani da su wajen hukunta masu amfani da yanar gizo ko sauran kafafen sada zumunta don yaɗa abubuwa da basu dace ba. A ƙarshe shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya yi jawabi ga ƙasa akan halin da ake ciki, musamman akan batun shirin sauya takardun kuɗi da kalubalen da ke tattare da shirin. Sai kuma shirin na kasa ba kasawa ba wanda Sulaiman Muna Barma ya shirya kuma zai gabatar. Daga nan za mu kawo muku muhimman kanin labaran jaridu daga kasar Ghana. Amma yanzu sai a gyara zama domin sauraron cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makiri. A ƙarshe dai shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya yi jawabi ga ƙasa akan hali da ƙasar ke ciki, musamman akan batun shirin sauya takardun kuɗi da kalubalen da ke tattare da hakan. A cikin jawabinsa ga ƙasa da ya safe yau Alhamis, shugaban ya ce yana sanye da kuncin rayuwa da al'umman ƙasar suka faɗa sakamakon wannan shiri, amma gwamnati na ɗaukar matakan rage radadin shirin ga 'yan ƙasa. Sai dai yayi alƙawarin cewa zai yi iya bakin kokarinsa ya tabbatar da ganin cewa an samu sauyi akan haka.
I am not unaware of the obstacles placed on the path of innocent Nigerians.
Sai dai ya ce ba sai irin cikar da wasu jami'an da basu da basu da kima a harkan banki suka sanya akan turban 'yan Najeriya ba, wanda basu ji ba basu gani ba, wadanda aka dora musu alhaki ko kuma nauyin aiwatar da wannan tsari na kuɗi. Ya ce na yi bakin ciki ƙwarai da gaske, kuma ina tausaya muku akan waɗannan sakamakon da ba hakan muka yi niyan yi ba.
I am deeply pained and sincerely sympathize with you all over these unintended outcomes.
Ya ce domin daƙile wannan abu da ya ke faruwa, na umurci wato babban bankin kasa CBN da ya tura wato halattatun albarkatu kuma hanyoyin shari'a don tabbatar da ganin cewa kasarmu wato bata shiga wani damuwa ba. Kana bo irin waɗannan mutane kuma da suke wato suke ɗaukan suke bin barauniyar hanya suna cire kuɗaɗen da bai kamata ba, an ɗauki mataki a kansu.
To further ease the supply pressures particularly to our citizens, I have given approval to the CBN.
Ya ce domin samun sauki ga matsalolin samar da kayayyaki musamman ga 'yan kasar, na baiwa CBN amincewa na cewa a sake fitar da tsofaffin takardun kuɗi na wato naira 200, kuma a basu su yawo tare da sauran sabbin kuɗaɗe wato naira 200 da 500 da kuma 1,000 na sabbin kuɗaɗen, da ta yanda za a samu sauki kafin nan da wato kwana 60 kenan daga yanzu ko kuma daga kwana 10 na watan Fabrairu, wanda zai zo a cikin watan Afrilu kenan, yana da kwana 10 a lokacin da tsofaffin takardun kuɗi na naira 200 za a dakatar da shi ba zai yi aiki ba. Amurka ta faɗa a jiya Laraba cewa kiyasin da ta yi ya yi daidai da rahoton Majalisar Ɗinkin Duniya da ya tabbatar da cewa wato sabon shugaban kungiyar ta'addancin Al-Qaida Saif al-Adl yana nan a ƙasar Iran. Kakakin ma'aikatan harkokin wajen Amurka Ned Prince ya shaidawa manema labarai a taron wuni cewa idan aka zo batun kasancewarsa a ƙasar Iran da bayar da mafaka ga ainihin Al-Qaida, wani misali ne da ke tabbatar da ɗimbin goyon baya da Iran ke baiwa ayyukan ta'addanci da kuma ayyukan da take yi na kawo rashin zaman lafiya a gabas ta tsakiya da ma gaba da haka. Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi amfani da rahotonta akan bayanan sirri na ƙasashe mambobinta, inda ta ƙarƙare da cewa tsohon jami'in soja na musamman na ƙasar Masar ya karɓi ragaman jagorancin Al-Qaida bayan kisan tsohon shugaban ƙungiyar Ayman al-Zawahiri a watan Yulin shekarar 2022 a wani hali da aka kai a birnin Kabul na kasar Afghanistan. Ofishin jakadancin Iran a Majalisar Dinkin Duniya ya musanta kiyasin na Majalisar Dinkin Duniya da ma na Amurka a wani sakon Twitter da ya fitar a jiya Laraba. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kusan shekara daya bayan mamayar da Russia ta yi wa Ukraine, sakataren tsaron Amurka Lord Austin a ranar Laraba ya nuna kyakkyawar damar da gwamnatin Kyiv ke da shi na daukar mataki a fagen daga da sojojin Russia. Austin ya shaida wa manema labarai bayan taron ministocin tsaro na NATO a Brussels. Ya ce ina ganin sun sami kyakkyawar dama ta samar da gagarumin sauyi a fagen fama da kuma kafa shiri, sai kuma samun damar yin amfani da waɗannan yunkuri nan gaba. Ya ce yayin da kasashen NATO ke jigilan makamai zuwa Ukraine, kawancin soja da Amurka ke jagoranta na da niyyar horar da jami'an sojojin amfani da makaman. Mun mai da hankali akan tabbatar da cewa wato mun samar da kwarewa ga waɗanda za su yi amfani da kayan, inji Austin.
Madalla. Shugabannin hukumomin sadarwar kasashen Afirka renon Faransa, mambobin kungiyar Refram, sun gudanar da taro a jamhuriyar Niger, inda suka tattauna hanyoyin samar da dokoki na bai daya waɗanda za a yi amfani da su wajen hukunta masu amfani da yanar gizo ko sauran kafafen sada zumunta don yada abubuwa da basu dace ba. Wakilin muryar Amurka a Yamai, Salamun Mana Barma, ya aika mana da ƙarin bayani.
Duk da ci gaban da yanar gizo ta zo da shi, inda kusan kowane fanni ya tahallaka akan internet, bayanai daga sassan duniya na nunin yadda wannan sabuwar fasahar sadarwa ke haifar da rudani musamman a kasashe masu tasowa, sakamakon yadda wasu ke amfani da yanar gizo ta hanyoyin da basu dace ba don cimma munanan manufofi. Dr. Kabir Sani shine shugaban hukumar sadarwar Niger CSA.
Dan musa yanar gizo za a kira a ce a yi tashin hankali cikin kasa, ga yanar gizo za a mutun shiri, ga yanar gizo za a sata, ga yanar gizo za a user person identity, in amfani da sunanka da matsayinka in yi banna sai a zo a shiga ƙarya a ce a yi tashin hankali wuri kaza, in ka saga kuma akwai abin kalilan ne bayan da aka wallaha cikin abin.
Taron wanda a wani bangare ke zama na ƙarawa juna sani a tsakanin shugabannin hukumomin sadarwar ƙasashe renon Faransa da ƙwararru akan sha'anin doka, ya gano cewa rashin dokoki ne babban dalilin da ke baiwa wasu damar cin karansu ba babbaka a irin waɗannan kafafe. Saboda haka ya zama dole a gaggauta ɗaukan matakan saka tsari.
Kawai sada zumunci, ana kasuwanci da su, ana hira da su, ana watsa labaru, to sai a rasa ayar dokar jarida za a buga musu, koko aya ta zuru ta kowa ce za a musu hukunci da ita. To shine kaga yanzu nan kowa ya zo ya bada abin da ya sani, wanda suka yi sun ce ga abin da muka gani haka mahoran shi Ilahiyar Ture, su sun kokari yanzu ba a jima bauta uku sun mai da komi daidai, suka mai da shi gaba ɗaya da za su jin daɗin hukumta wanda ya taka doka, in na jarida ne, in kuma busa wani ayyuka ne na yanar gizo kamar wani gafam da ake cewa.
Rashin kayan aiki wata matsala ce ta daban da ke tauye ayyukan hukumomin sadarwa a ƙasashe masu tasowa, kamar yadda shugaban hukumar sadarwar ƙasar Kamaru CNC Joseph Chebonken Kalabuse ya shaida min.
Le premier blocage c'est la technologie.
Yace rashin na'urorin zamani ita ce matsala ta farko da ke yi mana shinge wajen dakile miyagun abubuwan da ake yadawa a kafafen yanar gizo. Sannan kamfanonin internet 'yan kasuwa ne, suna da buri da dama. Bukatar su ta farko su samu kuɗi, amma ba sa binciken abubuwan da ake yadawa. Mu hukumomin sa ido mu ne ke da damuwa akan abin, amma su ko aka abu ne da ya mamaye mu. Domin a lokacin da aka yi dokokin farko ba a yi tsammanin al'amura za su yi tsanani kamar yadda ake gani a yau ba, hatta kasashen da suka ci gaba suna fama da wannan matsala sakamakon yadda ci gaban kimiyya ke ruruwa tamkar wutar daji.
La technologie va vite.
An gudanar da wannan taro a wani lokacin da hukumar sadarwar Conseil Superieur de la Communication ta Niger ta aikewa gwamnatin kasar kudurin doka domin gabatar da shi wa majalisar dokoki, wacce yake da alhakin kaddamar da shi a matsayin dokar saka tsari a kafafen da ke da alaka da yanar gizo. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
To a gaida Salamar ma har yanzu dai kuna tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka daga nan Birnin Washington DC yanzu kuma ga gabaya dawo da kashi na biyu na labaran duniya
adadin mutanen da suka mutu a kasashen Turkiya da Syria da mummunan girgizar kasa a makon da ya gabata ya afka musu ya haura 41,000 amma har yanzu ana ci gaba da ceton mutane sai dai ɗan kalilan ne karkashin buraguzai a jiya Laraba an ceto wasu mata guda biyu karkashin tarkace a birnin Karamanmaras dake kudancin kasar Turkiya kana an kubutar da wata uwa da ƴaƴanta biyu a garin Antakya bayan kwanaki 9 da wannan girgizar mutanen da aka ceto daga Antakya na zuwa ne sa'o'i 228 bayan girgizar a cewar kamfanin dillancin labaran kasar Anadolu miliyoyin mutane da suka tsira daga girgizar kasar na bukatar taimakon jin kai hukumomi sun ce waɗanda suka tsira daman can wato ba su da wuraren kwana a cikin yanayi mai tsananin sanyi yanzu haka aikin ceto dai yayi kasa a kasar Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken yana kan hanyarsa zuwa Jamus da Turkiya da kuma Girka daga yau 16 zuwa 22 ga watan Fabrairu kafin ranar 24 ga watan Fabrairu da ake cika shekara daya da mamayar da Rasha ta kaiwa Ukraine yayin da Turkiya ke ci gaba da aikin kubutar da mutane daga mummunan girgizar kasar nan da ta afkawa kasar ta NATO a makon jiya Blinken zai halarci taron tsaro akan wato taron tsaro a birnin Munich wanda za a fara a gobe Juma'a. Mataimakin shugabar Amurka Kamala Harris da shugaban gwamnatin Jamus Olaf Scholz da shugaban Faransa Emmanuel Macron da shugaban kungiyar NATO Jens Stoltenberg da babban jami'in diplomasiyyar China Wang Yi suna cikin mahalarta taron na kwanaki uku na shekara-shekara. A birnin Brussels Blinken zai gudanar da jerin taruka da za a yi akan tattaunawa na batun ci gaba da taimakawa Ukraine da kuma neman taimako ga mutanen Turkiya da Syria bayan mummunan girgizar kasa a cewar ma'aikatan harkokin wajen Amurka. A ƙarshe, tabbatar da bular murar tsuntsaye a nahiyar Amurka ta kudu ya haifar da fargaba a kasar Brazil. Wanda har yanzu cutar bata shiga kasar ba duk da cewar makwabciya wato mafi kusanci da suka hada da Argentina da Uruguay sun samu bullar cutar a jiya Laraba a wani taron manema labarai domin tattaunawa akan illar rashin tsafta a duniya ministan noma na Brazil Carlos Favaro ya ce Brazil babban mai aikata naman kaji a duniya za ta karfafa matakai domin dakile yaduwar cutar wadda a halin yanzu ke ci gaba da bazuwa yanzu an samu bullar cutar murar tsuntsayen a wata katafariyar gona na kaji a Bolivia mai iyaka da Brazil kada an gano cutar a Peru da Ecuador in ji Favaro a jiya Laraba kuma an tabbatar da bullar wani nau'in cutar ko murar tsuntsaye na daji a Uruguay da Argentina lamarin da ya yi sanadiyyar saka dokar ta ɓaci a kasashen biyu
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Nakasa.
Ba kasawa ba.
Jama'a assalamu alaikum barkarmu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba wanda ke zuwa muku a kowane mako daga nan sashen Hausa na muryar Amurka sunana Sulaiman Muni Barma A makon jiya shirin na kasa ya maida hankali akan wahalalun da masu bukata ta musamman ke fama da su a Najeriya sanadiyar matakin canjin takardar naira inda a yanzu haka ake tafka muhawara akan wannan batu da wasu rahotanni ke cewa ya haifar da tsayawar al'amura a fannoni da dama to da yake har wa yau a Najeriya aski ya zo gaban goshi game da shirye-shiryen babban zaben 25 ga watan nan na Fabrairu shirin ya tuntubi shugabannin kungiyoyin nakasassu don jin matsayin wannan zabe a gare su da kuma fatan da suke da shi a kai.
Sunana Abdulrahman Muhammad daga nan unguwar Indabawa, Kano Municipal. To alhamdulillah mun yi kokarin shiri a bangaren masu bukata ta musamman, kuma muna wayar da masu bukata ta musamman kan cewar su fito a dama da su a harkokin zabe kamar yadda ya kamata. Kuma alhamdulillah kaman ta hukumar zabe ta ba da damar cewa duk inda masu bukata ta musamman suka je yin zabe a ba su dama su yi zaben su ba tare da sun yi haulayi a bangaren ko masu kafa da sauransu ba. Kuma muna addu'ar Allah ya tabbatar mana da alkhairi, kuma Allah ya ba su ikon cika alƙawarkan da suka dauka. Kuma muna sa ran cewa in Allah ya yarda aka kafa sabuwar gwamnati, in Allah ya yarda za ta tafi da masu bukata ta musamman kamar inda ya kamata insha Allah.
Sunana Yahaya, shugaban kungiyar masu bukata na musamman bangaren kafahu na jihar Kano. To gaskiya mun dade muna yin tararruka ko muna fadakar da yan uwa a zabuwan da ake ganin zai tausaya zai shiga lamarin mu wanda zai samu a hanya wacce zamu ringa samun abubuwan da ake bukata na more rayuwa a harkar siyasa, domin ba za a yi tafiya irin ta baya ba. Kuma har yanzu mu a shirye muke, dole muke ganin zai taimaka mana, to shi zamu ba ƙuri'a mu. Wanda muke ganin ba zai shiga lamarin mu ba, to sai mu ajje ƙuri'a mu tafi wajen wanda zai yi mana. Kiran da muke da shi shine su tsaya su lura wayanda muka fadakar da su, su ga wane ne idan suka zabe shi zai shiga lamarin su, wanda zai taimaka musu, zai ba su ilimi, zai ba su lafiya, zai ba su abubuwan rayuwa, musamman abu na tafiya wanda mutane suke bukata, wanda zai ringa kai su duk inda suke so, musamman irin kekunan da muke amfani da su. A yanzu ma kamata a ce mun wuce hawa kekuna, tunda muna da yan siyasa da suke zuwa su raba babura da motoci da 'yan siyasa, sai ga ba mai bukata ta musamman ko daya. To yanzu maganar da muke, idan Allah ya dawo da sabuwar gwamnati, duk wanda Allah ya ba mu ma a samu a wannan tsarin na raba motoci da babura, a ce mu ma mun wuce harkar kekuna. To gaskiya mun fadakar da mutanenmu, kuma Allah ya zaci abin da muka fada. Muna fatan alkhairi, a yi zaɓe lafiya, a gama lafiya. Kuma mu ma idan an yi zaben wayan da zamu ba da gudunmuwarmu, mu ma in an zo kafa da madafin iko, mu ma a samu a ciki. Domin duka ga wanda suka yi wahalar siyasa, an gama za ga an ce wani an baka commissioner kaza, ko wani an baka minister kaza, ko wani an baka councilor kaza, ko wani SA kaza. To mu ma dai mu mutanen mu a ba mu irin wannan mukamai, domin ba wanda ba za mu iya ba.
To haka su ma mata masu tawaya ba su bari an bar su baya ba a game da wannan zabe.
Sunana Sakuna Sani, daga ƙasa ta musamman a bangaren kafa, mazauniyar anguwan kofar waika a masallacin Isiyaka Rabi'u. So kasancewa ina da bukata ta musamman, mun wayar da kan ƴan uwanmu masu bukata ta musamman tun kamun matin korowar zaɓe cewa a fita a yi katin zaɓe, wanda ba shi da shi ya je ya sabunta nashi, wanda kuma bai kai lokacin zaben ba wancan lokacin da aka yi ya fita ya je ya yi sabon katin zaɓe. A shirye nake tsaf domin tunkarar zaɓe. Muna kira ga 'yan uwanmu masu bukata ta musamman cewa a zaɓi cancanta. Mu masu bukata ta musamman mu ma mutane ne kamar kowa. Kasancewa muna da larura ko bangaren kafa, bangaren ido, bangaren laruran ji, to mu ma fada abin da wani mai kafa zai yi, mu ma za mu iya. Mu ma mu fito a dama da mu. Mu zaɓi cancanta, mu ma mu samu Roman demokuraɗiyya da ake cewa. Allah Ubangiji ya sa a yi zaɓe lafiya, a zama lafiya.
To masu sauraro, nan za mu dakatar da wannan shiri a yau, sai a makon gobe za mu zo da wani sabon shirin idan Allah ya so. Yanzu a madadin Abdulrahman Muhammad Indabawa da shugaban kungiyar guragun jihar Kano Yahaya Yahaya da malama Safna Sani, ni Suleiman Muni Barma da dukkan abokan aiki na sashen Hausa ke ce da ku muni lafiya.
A gaida sallamin mu na Barma. A ƙarshe shugaban Najeriya Muhammadu Buhari yayi jawabi ga ƙasa akan halin da ake ciki musamman akan batun shirin sauya takardun kuɗi da kalubalen da ke tattare da shirin ga Halima Abdurrauf daga Abuja da ƙarin bayani.
I found it necessary to address you today on the state of the nation.
Shugaba Muhammadu Buhari ya fara jawabinsa ne da ambaton cewa ya zama dole ya yi wa 'yan Najeriya jawabi a yau 16 ga watan Fabrairu kan halin da al'umma ke ciki da kuma yin tsokaci kan kokarin da gwamnatin sake yi na dorewa da karfafa tattalin arzikin kasar. Shugaba Buhari ya jaddada muhimmancin bukatar maido da ikon da babban bankin kasar ke da shi don ci gaba da dagewa kan kuɗi na zagayawa yadda ba zai saba wa doka ba. A cewar shugaba Buhari a yayin wannan jawabi da yayi yana da masaniya akan irin cikas da wasu jami'an bankuna suke haddasawa wajen aiwatar da manufar rarraba sabbin takardun kuɗi waɗanda aka dora wa alhakin aiwatar da sabon tsarin kuma abin ya bakanta mai rai kwarai da gaske. Yana ne cewa gwamnati ba ta da niyyar kundatawa talakawa. Shugaba Buhari ya ce baya ga tuntubar dukkan masu ruwa da tsaki a fadin kasar domin kawo sauki a yanayin matsatsi da ƴan ƙasa ke ciki. Ya amince bankin CBN ya sake fitar da tsaffin takardun kuɗi na naira 200 kuma a bar su su riƙa yawo a matsayin takardu mai amfani da sabbin takardun kuɗin na naira 200,500 har tsawon nan da kwanaki 60 daga ranar 10 ga watan Fabrairu zuwa 10 ga watan Afrilu na shekaru 2023 lokacin da za a daina amfani da tsohon takardun na naira 200. Kazalika shugaba Buhari ya ce 'yan ƙasa za su iya kai tsaffin takardun kuɗi na 500 da naira 1,000 zuwa ofisoshin bankin CBN a jihohi don karɓar sabbi kamar yadda sashe na 20 sakin sashe na 3 na dokar CBN ta shekarar 2007 ya tanadar.
To April 10, 2023, when the old 200 naira notes ceases to be legal tender of the CBN Act 2007, all existing old 1,000 naira and 500 naira notes remain redeemable at CBN and designated points. By taking advantage of the platforms and windows being provided by the CBN.
Daga ƙarshe shugaba Buhari ya baiwa 'yan Najeriya tabbacin cewa gwamnatinsa za su ci gaba da yin nazari akan yadda ake aiwatar da bayar da sabbin takardun kuɗin don tabbatar da cewa 'yan ƙasa ba su cutu ba. Abinda 'yan ƙasa za su jira a yanzu shine yadda hukuncin kotun koli akan lamarin zai kasance. Halima Abdurrauf, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To a gaishe ki Halima. Kafin mu kai ga shirinmu na gaba ga wannan sakon.
Talakawa ga dama zaɓe yana zuwa dama zaɓi shugabai himma mai tausayawa al'umma.
Albishirinku masu bibiyar shirin zaɓen Najeriya musamman ma a matakin jihohi. A ci gaba da kawo muku shirye-shirye da faɗakarwa da muke yi kan zaɓen. Daga ranar Laraba 1 ga watan Fabrairu za mu fara gabatar muku da rahotanni na musamman daga jihohin Najeriya kan yadda sha'anin ke shafar ɗaiɗaikun jihohi bisa ga yanayin jihar da muka haskaka ta fuskar tarihi, siyasa, zamantakewa da kuma abubuwan ci gaba. Kar ka bari a baka labari, a kasance da muryar Amurka duniya a tafin hannu.
Yanzu kuma sai mu shakata da wannan faifan. Yanzu kuma lokaci ne da Ridwan Abbas zai kawo mana sharhin jaridu daga kasar Ghana.
Haka hadari a harabobin jami'o'in kasar nan. Yan sanda za su karfafa wansu-wansu a harabobin domin cikin din miyagun ayyuka da rashin tsaro. Jaridar Ghanaian Times ta ruwaito wannan labarin. Jaridar ta ce ma'aikatar yan sanda nan ba da jimawa ba za su gabatar da wanzuwan yan sanda a harabobin jami'a domin tabbatar da kiyaye miyagun ayyuka da tada hankali gabaki daya yadda za a inganta tsaro a jami'o'in kasar nan gabaki daya. A taron sa da shugabannin kamfanoni mallakan kasa, shugaban kasa Akufo Addo ya nuna kushin sa yana mai fadan cewar ana zargin sa da ministocin ta akan laifuffukan su. Jaridar The Chronicle ce ta ruwaito wannan labarin. Jaridar ta ce shugaban kasa Nana Addo Dankwa Akufo Addo ya koka ainin game da irin yadda ake rinka nuna musu hannu a ido shi da ministocin sa dangane da rashin kokari na cayamomi da shugabannin ma'aikatu na kasa. Game da abin da yace ne manejojin waɗannan ma'aikatu ba za su samu damar ci gaba da fakkewa a idnuwansu yayin da ake fuskantar su a can sahun gaba da munanan maganganu daga bakin jama'a ba. Har yanzu fa a cuya bata an gano takalmansa a cikin ragazan shara na Turkiya dangane da gidaje da gizan kasa ya rusa. Jaridar Daily Graphic ce ta ruwaito wannan labarin. Kwanaki tara bayan girgizan kasa da ya abuko a kasar Turkiya da Syria, dan wasan kwallon kafar kasar Ghana Christian Atu har yanzu fa ba a ganshi ba. Yau agent din sa na Nasacire ya faɗa cewa sun gane takalmansa a cikin ragizan na wato shara amma basu ga shi da kanshi ba. A cikin Twitter da ya turo na Nasacire ya faɗa cewar yana a inda akai girgizan kasar a hati tare da dangin Christian. Bangaren dangin Akufo Addo wurin ubarsa na bukatan lissafi na gaskiya daga bangaren uwarsa. Jaridar da haratar waito wannan labarin. Jaridar ta ce a matsayin tsohuwar Chief Justice din kasar nan Sofia Akufo Addo ta yi kira ga jin kan na ofore ata dangane da shirin neman afuwan bashi da kasar ke ciki a matsayin naƙeta, rashin tausayi da girmama da kuma kin biyewa doka. Ita wannan matar da ita ce mace ta biyu da ta zama Chief Justice a nan karatar, wato babban alƙaliya kenan, ta zargi gwamnati dangane da irin hali da ake ciki na tattalin arzikin kasar nan yanzu. Tana mai faɗan cewa gwamnatin Akufo Addo ta gaza wurin tabbatar da gaskiya da adalci ga ɗiyan Ghana dangane da irin hali da ake ciki na wahala yau. Sofia Abin Akufo mai shekaru 73 ta siffarta yadda gwamnati ke tinkarar lamari da kuma halayen dangane da tsara lamarin bashin kasar da kuma shirye-shiryen tafiyar da lamarin kasar a matsayin naƙeta, rashin tausayi da mugun kai da rashin girmama da kuma rashin biyewa doka. Da wannan muka iso ƙarshen sharhin jaridun na yau. Radwanul Lamtar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
A gaida Radwanul Lam. Da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai amma fa a takaice.
Amurka ta faɗa a jiya Laraba cewa kiyasin da ta yi ya yi daidai da rahoton Majalisar Ɗinkin Duniya da ya tabbatar da cewa sabon shugaban ƙungiyar ta'addanci na Al-Qaeda Saif al-Adel yana nan a ƙasar Iran. Kusan shekara guda bayan mamayar da Rasha ta kai wa Ukraine, Sakataren Tsaron Amurka Lord Austin a ranar Laraba ya nuna kyakkyawar damar da gwamnatin Kyiv ke da shi na ɗaukar mataki a fagen daga da sojojin Rasha. Adadin mutanen da suka mutu a kasashen Turkiya da Siriya daga mummunan girgizar kasa a makon da ya gabata ya haura 41,000, amma har yanzu ana ceto wasu mutane 'yan kalila a cikin buraguzai. A jiya Laraba an ceto wasu mata biyu karkashin tarkace a birnin Karaman Maras da ke kudancin kasar Turkiya, kana an kubutar da wata uwa da 'ya'yanta biyu.
To masu sauraro, nan muka kawo ƙarshen shirin namu na hantsi. Sai kuma can da la'asa da misalin ƙarfe 4 na yamma idan Allah ya kai mu, za ku ji wasu daga cikin abokan aiki mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu madadin Baba Makeri da ya taya na gabatarwa, sai Salman Abo wanda ya bada umarni, da ma injinan namu na yau. ni Hadiza Kyari dan hada na kuma gabatar da shirin ke cewa ku huta lafiya. Sai Allah ya kara hada mu. Ma assalamu.